hankali ko rashin sa, na zaman lafiya ko rashin sa, na da sauransu, duk matsaloli na iya zuwa su rikitar da mutum. To sai ya samu kansa a halin da ya samu iko a ciki. Wa illa fa aumi, in baka samu iko ba to kai imani, sai dai wannan riwayar fa aumi din bata cikin Bukhari, tana dai wani hadisin daban. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض النبي يفدى ونمر الله فيها صلى على وسادتنا وان إذن يزوين سجدا سبود بايا إيا كي قوشن سكسا سيئة وكوفل وسيرن كدور قوشن سكي فرما بها سيئة النبي يجيفا دوان ننفلا وقال إتدك يصلي على الأرض إن استطاعت يسجدا أكن كسا إن كاسم يكو وإلا فأومي إيماء إن بكسام يكو بقى تكينوني كوي الله أكبر كدن سنكو يهكا ركوئي كنن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر كدوكا سمد دوكا دكا يكودا وكفوكو سنكو بيهي سمد كلا دا أوزري أما كدوكو فلو كو كدوكو دوزي كالا سادشي بيهل التبا إن كان سامي يكو ككبو سنكو كسا إن بك سامو ببا فأومي إيماء سكي إيماء وتنوني وجعل سجودك أخفض من ركوئك سائلن ننسي كسن يسجودك تفيدوكا وكسا سمد duka wanda kake wajen rukuyi rawahu al-bayhaqi bi sanadin qawiyyin imam al-bayhaqi ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai karfi lakin sahaha abu hatim waqfahu abu hatim yace hadisi ne mawqufi abinda yake nufi ba maganar annabi bace maganar jabir ce sai dai bincike ya nuna hadisi ne tabbatacce annabi ne ya faɗe shi ba wai mawqufi bane mawsul ne banda imam al-bayhaqi ma at-tabarani ya rawaito haka al-imam al-bazzar da sun rawaito shi to wannan a gurguje shine karshen wannan babu sai mu dakata haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana sai a kira sallah sannan sai a ansa tambayoyi eh mai naka eh ah assalamu alaikum za mu ansa tambayoyi guda biyu ne kade saboda lokaci ba zai abin nan din mu ba mukan dade da yawa haka dan haka zamu tukanta akan guda biyu kuma yau kun sa akwai wazi kuma saboda haka sai dai sauran tambayoyi duk ku yi hakuri suna nan a rubuce kuma zan bi su insha Allah gobe idan mun zo mun tashi da karatu sai mu bayar da wadataccen lokacin da zamu ansa mafiya yawa daga cikin su waɗanda suke masu muhimmanci kuma daga cikin tambayar akwai jiya tambayar da wani bawan Allah ya dangane da idan liman ya kammala sallah ya kalli kudu ko ya kalli akwai hujja ko babu nace a iyakacin sani na ban san wani hadisi da yake nuna haka ba to sai wani ya kawo mun wani hadisi a yanzu a rubuce cikin littafin sifatu salatin da bi wanda Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katiran ma yansarifu an yasari wa qala ana akthara ma ra'aitu rasulullahi yansarifu an yamini abinda wannan hadisi ke nunawa ba wai yana nufin annabi na kallon kudu bane ba ko yana kallon arewa a'a ba ya gama sallama ba idan ya gama sallama zai juyo ta ina yake juyowa ta dama ko ta hagu shine abinda suke magana akai Abdullahi dan Mas'ud yace na ganshi yana juyowa ta dama an ga ta hagu Anas dan Malik kuma yace na ganshi yana juyowa ta ina ta dama wannan ya nuna ya halatta ya juyo ta daman ya halatta ya juyo ta hagu hadisi riwayar Bukhari abinda yace da annabi yayin sallama yakan juyo ne da fuskar sa gaba ɗaya fuskarci sahabbai a zaune wannan shine tabbataccen aikin sa zaman da yake yakan juyo ne kalli sahabbai ya zauna haka amma ba wai ya kalli kudu ko arewa ba waɗannan ruwayoyi duk da suke cikin wannan hadisin abinda suke nunawa tun daga yana kallon alƙibla yanzu zai juyo ya kalli sahabbai ta ina yake juyawa ta dama ko ta hagu shine aka nuna halaccin yana yi ta daman yana yi ta hagu ina fatan wanda ya aiko da littafin ya fahimta ban ya ka dauke mu wannan littafi jiya wani dan uwa idan ba kuma ta ba nan gurin muke ma lokacin da muke maganar limancin mai farilla ya aba mai nafila haka ne ko muke maganar cewa abu ne wanda yake tabbatacce mai farilla yana yi bayan mai nafila sai ta Ibn Hajar ma ya tabbatar cewa ai wannan hadisi ya dai wata magana wadda kila za ku yi kiyayewa a jiya yace ta cikin littafin fitar bari sai yau ya zo da shi to ya je yayi muraja'a ya dawo yace a gaskiya mantuwa yayi ko dai kuskuren fahimta ba yadda abin yake ba bayan ya koma ya ga ba Ibn Hajar ne wannan maganar ba haka magana take ba shi Ibn Hajar yana goyen bayan maganar da muka tabbatar da cewa bai farilla na iya bin mai nafila tun ajiya ina da wannan tabbas din to amma kaida ta ilimi ka iya manta da abu dan haka sai ce je dubo ni ma da na koma gida kuma sai na saki dubowa an fahimta ku Ibn Hajar dan mazhabin Shafi'iyya ne Imam Shafi'i kuma yana cikin wanda suka bada fatawa cewa lalle mai farilla na iya bin mai nafila ya saba jumhurin malami akan wannan, ko kuma dogaro su shine hadisin da muka karanta na Amr ibn Salma. Ina fata an fahimta ku. Imam al-Bukhari kuma wannan shine ra'ayinsa, dan Imam al-Bukhari babu yayi akan nan gurin cikin Sahih al-Bukhari. Babu yace babu imamatul abdi wal maula wa waladil baghi wal arabi wal gulam alladhi lam yahtalim. Babin da yake magana game da limancin bawa wanda ba riga yantar da shi ba, wal maula ko bawan da aikintar da shi, wa waladil baghi da dan zina, wanda dan zina ne amma ya girma ya karatu ya zama malami, zai zama liman, za a bi shi ko kuma za a bi shi ba? An gane ku? Wal arabi da mazaunin karkara ya zo cin kasuwa, za ku bi shi zalla ko za ku bi shi ba? Wal gulamin lazi lam yatalim da yaro karami wanda bai balaga ba, za a bi su ko ba za a bi su ba? Wannan akan su Imam al-Bukhari ya babi hadisan da ya kawo a kasa, ya nuna duk ana iya bin su. An fahimta ku? Farko bin bawa sai ya fara da asar din Aisha. Yace Aisha tana da wani bawa sunansa Zakwan, wanda yana mata limancin sallar tarawihi, har bai hata ce Qur'ani ba, tana ba shi Qur'ani ya rike da hannu ya karanta. Sannan ya kawo can gurin da ya zo karshe cikin sharhi maganar Ibn Hajar kenan. Da ya zo kan yaron da bai balaga ba, sai yake cewa akwai hadisi da ya zo cikin wato a musannam na Abdurrazzaq, la yaqumul gulamu hatta yahtalim, wato yaro baligi ba zai limanci ba har sai ya girma, sai ce wa isnaduhu da'ifun, wannan hadisin da'ifi ne. Yace wa qad akhrajal musannifu fi ghazwatil fath, Imam al-Bukhari ya kawo hadisi tan cikin yakin, cikin labarin ghazwatul fath Makkah, ya kawo hadisin Amr ibn Salma bi kasari al-lam Amr ibn Salma annahu kana yaqumu qaumahu, shi Amr ibn Salma ya kasance yana mutanen sa limanci, wa huwa ibnu sab'i sinina, yana dan shekara 7. Wakila wadansu malaman suka ce innama lam yustadilla bihi huna li'anna Ahmad bin Hanbal tawaqqafa fihi faqila innahu laysa fihi istila'un nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala zalika. Imam al-Bukhari bai kawo hadisin Amr bin Salma ba anan gurin ya kafa hujja da shi, saboda ma wato Imam Ahmad bin Hanbal bai kafa hujja da wannan hadisin ba. Hanzarinsa kuma shine wai cewa ai wannan mutane sahaban da shi wannan yaro ya rinka musulmanci mazauna karkara ne, Annabi bai san halin da suke ciki ba, ballantana mu ce ya sani ya tabbatar da su, ijtihadin su ne suka yi ba, Annabi ne ya ba su damar cewa ku je ku nada wannan yaron ba, shi dai Annabi ya ce ku nada wanda ya bi ku karatu, da suka je sai suka yaron ya fi su karatu sai suka saki, daga baya kuma Annabi ba ya da tabbacin wannan yaron ke yi, dan haka su a wurin su wannan hadisin ba hujja bane ba. An gane ku? Wakil limtimali annahu kana yaqumuhum fi an-nafilati dun al-fariza, wadan suka ce a'a ai mai yiwa limancin da ya rinka musu a cikin sallan farilla ne, a cikin sallan nafila ne ba farilla ba. Wa ujiba an al-awwal, Ibn Hajar yace to in za a bada
birga ya taba saduwa da ita ba sai ya sake ta, za ta yi idda ba? Za ta yi idda ba, da nassan al-Qur'ani idza nakatum mu'minatin thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrifuhunna sarahan jamila. To kaddara mutum ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu, za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba? Za ta yi ta bari ta ku? Za ta yi ta kaba. To da haka wancan ba shi ne za ta yi ta kaba, kuma ta kaba za ta yi shine wata fata da kwana goma, arba'a ta shirin ashirin, ka bari ta ku? A ku yi haƙuri kuma ai sai a ci gaba, kuma ai bai kamata ku yi cin kwan makauniya kuma. Mun tsaya ne kan hadisin wato Anas bin Malik, ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin, ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga wadansu, ko in yi so yin mummunan addu'a ga wadansu. Wato shine addu'ar da ake kira ta nawazil, abu ya faru wanda zai sa a yi ta, yana daga cikin irin wannan alqanut din idan fari ya faru, ko wata kwalara ta sauka, ana yawan mace-mace, wata annoba ta zo kasa, ya halatta ayi alqanut a dukkan salloli guda biyar. Kun gane ko? Ku gane ba? Idan wata annoba ta sauka a kasa, kwalara ta zo, ana ta mace-mace, ko fari mai tsanani, ko wato ainihin wata dai annoba, an san dai meye annoba, duk wani abu da zai zo a yi ta yayin sa ya dawo mutane, wata ja'iha samawiya, abinda daga sama Ubangiji ya aiko shi, ya halatta a rinka yin alqanut dan Allah ya yaye wannan. Kuma in za a yi wannan alkanut din, za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda biyar. Kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujuda. Wannan shine abin da sunnar Annabi ta tabbata. Amma na faɗi ra'ayi ne cikin ra'ayoyin malamai. A cikin kitabun tauhid ne wannan magana. Ala kulli halin wannan karkada mu baje zaka saurara baje ne kike magana. Akwai waɗansu malamai da suke cewa ja'iha samawiyya abu ya fado daga sama wanda yake daga kamar wannan kallara da sauransu ba za a yi musu ba. Suna da wannan fahimtar akan wannan. Waɗansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar. Sai dai suna ganin za a iya yin ta ne ga waɗansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani. Suka keɓance wannan kadai da sauransu. Akwai kuma waɗanda suka haɗe. Yanzu a nan gurin ina bamu gamamman abu. Iza da ali qaumin ala qaumin. Kar ku damu. Akwai hadisan da za su biyo baya wanda ba sa cikin nan gurin ba don na tanaje su a nan gurin. Da za ku yi shiru mu je ƙarshen menene alƙanut ɗin, tunda yanzu ko rabin alƙanut ɗin ba mu yi ba tukun. Kun gane ku? Wannan dai hadisi Annabi na yin alƙanut idan ya so yin addu'a ga waɗansu ta alkhairi ko kishiyan haka kuma a cikin dukkan salloli guda biyar kuma hadisi ne sahihi yanayi a bayyane. Na'am wa sa'd bin tariq al-ajli radiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakra wa umar wa uthman wa ali afa kanu yaqnutuna fil fajr قال اي بني محدث رواه الخمسة الا ابا داود ان كبو حديثي دغ سعد ابن طارق الاشجعي شي سعد ابن طارق الاشجعي قال يتي قلت لابي ناتي دا مهيبينا يا ابي مهيبن ناتي شيني طارق الاشجعي كنا انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كاتب ان صلى بايان النبي wa Abi Bakr ka taba yin sallah bayan Abu Bakr wa Umar haka bayan Umar dan Khattab wa Uthman wa Ali duka yin sallah bayan wadannan annabi da halifofin sa hudu fa kanu yaqnutuna fil fajr shin sun katance suna yin alqanutu a sallan asubahi qala sai yace ai bunai yace ya kai dana muhdad ai wannan bid'a ne muhdad kagaggen abu ne yin alqanut a sallan asubahi kadai ta kowace safiya yace wannan bid'a ne. Wannan hadisi rawahu al-khamsa malaman hadisi guda biyar sun ruwaito shi illa Abu Dawud tun banda Abu Dawud wato yana nufin Imam an-Nasa'i wato Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad bin Hanbal haka Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ruwaito hadisin haka al-Imam al-Tahawi hadisi ne kuma sahihi. Wato abinda wannan hadisi ke nunawa keɓantar sallan asubahi ita kadai da yin alkanu a cikinta wannan bai tabbata ba daga annabi. Hadisin da yake madogara a kai shi ne hadisin baya na Anas bin Malik wanda yake cewa annabi bai guje yin alkanu a sallan asubahi har ya bar duniya wanda kuma ya tabbata hadisi ne hadisi ne dhaifi. Alkanu din da ya tabbata daga annabi yanzu guda ɗaya ne yanzu kafin mu je mu samu na alfajar kafin mu samu kai na alwitr shi ne alkanu na nawazi idan wata musiba ta sauka ko idan ya nufin yi wa waɗansu addu'a. To wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda biyar na yini baya keɓance asubahi ita kadai kuma na yi a raka'an ƙarshe kamar yadda muka bayyana kuma a raka'an ƙarshe bayan ya dago daga ruku. Kun gane ko? Wa an al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu annahu qala allamani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kalimatun aqulahunna fi qunutil witr. Al-Hasan ibn Ali Allah ya kare ta a gare shi yake cewa annahu qala yati allamani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kalimatun annabi jira da amince tabbata gare shi ya koyar da ni waɗansu kalmomi aquluhunna fi qunutil witr waɗanda zan rinka karanta su a alqanut na witr. An gane ko? Wato idan ka zo shafa'i da witr idan ka zo witr ka raka'an ƙarshe to idan kai alkanud wannan ya tabbata a cikin sunna annabi yana yi ko da yake ba kullum ba ba koyaushe ba wata rana yakan yi mutunsa haka nan ba alkanud wata rana yayi alkanud to idan ya tashi alkanud din ga cikin irin abin da annabi ya koyar mai alkanud din ya fada Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt تبارك ربنا وتعالى رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من آديت زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي صلى الله عليه وصلى الله تعالى على النبي تولي ما هما والكسوة دقى عذابا والكسوة دقى فادا وتجم فشنكا وتولني فيما توليت ka jibanci nauyina cikin waɗanda kake jibantar nauyinsu wa barik li fi ma atai ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani ko na dukiya ko na yaya ko ma menene ka bani cikin kyautar duniyar samun albarka ciki wa qini sharra ma qadaita ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta zai faru a duniya fa innaka taqdi wa la yuqda alayka kai ne mai zartar da hukunci amma ba a zartar da hukunci akan ka wa innahu la yadhillu man walaita lalle duk wanda ka jibanci nauyinsa ba zai taba kaskanta ba wala ya'izzu man adaita duk wanda kai gaba da shi ko kai fitina fito da shi ba zai taba samun daukaka ba tabarakta rabbana albarkatunka sun yawaita ya ubangijinmu wa ta'alaita kuma lalle ka girmama girman ka ya bunkasa to wannan shine daidai kuma anoni na gurguje dake cikin wannan wannan alqanud mutum wannan mutum zai karanta shi yayin da yazo alqanud na cikin mutri kun bayyana kyau idan mutum yazo sallar shi fa'ida wutri a wutri din zai karanta wannan to bambancin wancan alqanut din da zuwa wannan wancan ana yin sa bayan ruku'i amma alqanut ko na cikin wutri ana yin sa ne kafin ruku'i shine abin da yake tabbatacce duk malaman da suka ce a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan kun fahimta ko kiyasin sa kawai suka yi amma ba nafsi ne nuna haka ba وفي رواية صحيحة لابن خزيمة بزيادة لا من جامنك إلا إليك أقول رواية تبتسع ودى مالا بيكاوت أنا مغلبا باية تبارك ربنا وتعاليت سيكم إكارة سوى لا من جامنك إلا إليك لا من جامنك إلا إليك با وتمفكا دزا أبو مكا إلا إليك سيدي أقوم أزوى بليك an fahimta ko wato in kana jin tsoron Allah sosai ka koma gare shi dan ba inda zaka je ka guje masa kuma me kace mallam sai wannan kari da ake cikin sallar alqanut ko cikin wato addu'o'in alqanut sauran kalmomi da ake karawa da yawan su ba su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam banda wannan akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba cikin waɗanda suka inganta banda su ba wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sauran ijtihadi ne na malami su kare kalmomi waɗanda suna ganin jaizanci tun da sallah wuri ne na addu'a in ka roki wani abu matakar abin alkhairi ne shikenan babu komai waɗanda suna ganin mafi kyau ka takaita daidai kalmomin da Annabi ya takaita kar ka kara wani abu kai dan duk abin da zaka roka ka wuce nan ne abin da duk zaka shigar na addu'ar ka zai fitar daga cikin kalmomi waɗansu kalmomi ne mujmala a dunkule ma'anonin su suna fashe da yawa in za a fasa ma'anar su tana da faɗi matuƙa ƙwarai da gaske ba na ce ku yi haƙuri ba babu da haƙuri ne ba na ce ku yi haƙuri ba samun karanta daga wani littafi wani bai haƙi ya nufi na Abbas Abdullahi dan Abbas kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna du'a'an nad'u bihi fil qunut min salati subhi annabi ya kasance yana koyar da mu wata addu'a da muke yin amfani da ita a alqanut na sallan asubahi saura da ni sai ce wa fi sanadihi da'fun wannan hadisin a cikin sanadin sa akwai zaifanci ma'ana bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba malaman hadisi suka kawo babin sai su kawo hadisi gaba ɗaya da suka shafi wannan babin su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba dan su yi bayani akan sa dan ya zamanto izinar cewa ko da kaga magana kaza an ce kaza to ga madogaran hadisin ba sahihi bane ba an gane ko to dan saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu zamu karanto kadan daga cikin wani hadisin da su kara fayyace mana wato ma'anar abin fillah fillah dake dake
kamar yadda muka faɗa tun a baya Al-Qanut da Malam Dawud ke magana akai na nazila shine nan gurin a cikin littafin sifatu salatin nabi Sheikh Al-Albani ta Al-Qanut fi salawat al-khams lin nazilati yin Al-Qanut a cikin dukkan salloli guda biyar lin nazilati dan wata musiba da ta sauka a iya ko ba za a yi ba sai ya ta kawo hadisi wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi rak'ati al-akhirati ba'da ar-ruku'i annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yana son yayi addu'a ta mugunyar addu'a ga kafirai ko kyakkyawar addu'a ga musulmai qanata fi rak'ati al-akhirati yana yin al-qanut a cikin rak'an karshe ba'da ar-ruku'i yaushe bayan ya dago daga ruku'i idza qala sami'a Allahu liman hamida bayan yace sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu sai ya karanta wannan al-qanut wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Ahmad bin Hanbal sun rawaito shi wa kana yajharu bi du'a'i ina tambayar da zuwa nake ta za a bayyane ko a sirrance wa kana yajharu bi du'a'i annabi ya kasance yana bayyanar da wannan al-qanut din a sarari aji wannan riwayan kuma ita ma Imam al-Bukhari ya rawaito haka Imam Ahmad bin Hanbali wa yarfa'u yadayhi bugu da kari kuma yana daga hannu a lokacin da yake karanta wannan al-qanut din wannan riwaya kuma Imam Ahmad bin Hanbal da Imam at-Tabarani suka rawaito da sanadi sahihi wa yu'minu man khalfahu kuma waɗanda ke bayansa suna ta cewa amin 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 lokacin da yake addu'a din ita kuma wannan riwayan Imam Abu Dawud da Imam al-Hakim an-Naisaburi sun rawaito ta kuma riwaya ce ingantacciya yanzu karkashin wannan ana yin addu'a lin-nazilati kun fahimta ku idan wata musiba ta sauka ko idan annabi ya so ya addu'ar alkhairi ga waɗansu musulmi da suke wani yanki na duniya yan umma musulmi da suke Albania yan umma musulmi da suke Philippines da suke waɗansu cikin matsaloli na rayuwa mai musu addu'a a cikin al-qanut a cikin dukkan salloli guda biyar ya halatta kuma zabi al-qanut din nan ne bayan an dago daga ruku'i haka ne ko bayan an dago daga ruku'i kuma liman zai yi karatun al-qanut din a bayyane kuma mu a bayan su ce amin duk ga hadisin annabi sun tabbatar da wannan amma waɗansu malamai kamar yadda na faɗa sai suka kebance suka ce banda wato lin-nazila suka ce ba za a yi ba saboda waɗansu dalilai nasu wannan kuma shi kuma saboda waɗannan hadisi suka tabbatar ga annabi shi kuma yace za a yi saboda haka ko da lokaci idan malamai sun yi maganganu guda biyu wani lokaci ka kawo dalilan waɗannan wani lokaci ka kawo na waɗannan wani lokaci ka yi magana akan su gaba ɗaya abu dai wanda yake tabbatacce galibin ahlul hadis akan su suka tafi shine ana iya yin al-qanut a cikin dukkan nazila amma maganar ba za a yi ba kan nazila galibin waɗanda suka taba kan haka malamin mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a da haka sai Muhammad Salih bin Sa'id ya matsa lamba akan ta cewa lalle ba za a yi akan kowace nazila ba an bai tona da kyau to ina zuwa ai ban ƙara sama wa kana yaqnutu fi salawat al-khams kullaha yana yin al-qanut ne a cikin dukkan salloli guda biyar wannan riwayan Abu Dawud kenan da Darqutni lakinnahu kana la yaqnutu fiha illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin fa rubbama qala daga cikin irin abubuwan da annabi ya rinka faɗa yana cewa Allahumma anjur walida bin al-walid wa salma ibn hisham wa iyash ko ayyash ibn abi rabi'a Allahumma shdud wata'ataka ala mudar waj'alha sinina ka sini yusuf Allahumma al'an li hayyat wari'ilan wa zakwan wa usayyatu asakillaha wa rasulahu cikin irin abin da annabi ya rinka faɗa sun makane kuru idza faraga min al-qunuti idan ya kammala al-qunut din sai ya ce Allahu akbar fa yasjudu sannan sai ya tafi sujuda an gane ko to wannan al-qanut kashi na farko kenan al-qanut kashi na biyu kuma na witri fa kana yaqnutu fi raka'a fi raka'atil witri ahyanan yakan yi al-qanut a cikin raka'a ta witri waɗansu lokuta ba kullum ba kenan wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i ina tambayar ka ta dazu wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i idan ya tashi al-qanut din kuma zai yi shi ne kafin ruku'i inda a cikin witri ne wannan shine riwayan Abubakar ibn Abu Shayba da kuma Abu Dawud da Imam An-Nasa'i a cikin littafin sa As-Sunanul Kubra haka Imam Ahmad a cikin Musnad haka Imam At-Tabarani haka Imam Al-Baihaqi haka Ibn Athakir bi sanadin sahihin haka Ibn Manda a cikin Kitabut Tauhid din sa dukkanin su sun tabbatar da wannan riwaya ta cewa idan annabi zai yi al-qanut a cikin sallar mutri ko a cikin raka'ar mutri yana yi ne yake kafin ruku'i la ba'da ruku'i an fahimta ku kaga shine an sa tambayar ka ta dasu to da haka waɗannan sune abin da yake ya tabbata cikin mutum yanzu kenan al-qanut irin nawa muke da shi biyu imma al-qanut inda nazila imma kuma al-qanut na me na mutum wannan su kadan tabbata tan al-qanut daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam
tambaya sai mai kyau
cewa idan mutum annabi ya bada labarin idan annoba ta zo ta faɗo wa al'umma wanda suka mutu a cikin shahada suka yi wannan hadisi da ta cire daga annabi yace da tan annoba azaba ce amma daga baya rahama ce ubangiji ke zabar wanda ya so to idan aka ce ayal kanud dan Allah dauke ta kuma shin kamar ba a ture wannan abin din ba abinda mutum idan mutum yace maka wannan sai ka ce da ce a cikin al-kanut me yake yi addu'a addu'a me take shine abin da zai ce maka addu'a ibada ne lokacin da kai ibada sai zama laifi aha kuma addu'a din nan kana yi a matsayin ibada ko da ba an sa maka ba domin cikin waɗanda annabi ya al-kanut akan su ya la'ante su daga baya sun musulunta addu'ar annabi an karba kenan da an karba addu'ar da ya musu da al-kanut da za su musulunta da za su tabe ne har abadan abada su shiga wuta ka fahimta ku to da haka ita addu'a ibada ce mai cin kanta da haka Allah yake cewa da annabi kai istighfari bayan ya ce ya yafi masa ya gafara laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima duk abinda annabi ya an yafi masa amma tare da haka sai ce fa alam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li zambika wa zunubi yake da shi bayan ya yafi masa ashe ibada ce ko bai da kyau ibada ce kuma idan kai wannan addu'a din duk wanda Allah ya kaddara zai mutu a wannan yayin shahada addu'ar ka ba ta hana ya mutu idan ka alƙalu din dole sai ya mutu
me ne kike mun kawo shi ke al-wahab na wannan aya
in ji hadin sa kenan Sheikh Muhammad bin Abdullah ji hadin sa kenan ina jin lokacin da muke magana karatun kitabut tauhid idan dai kun saurara mun karanta wajen wato abinda Imam Malik ibn Anas ke faɗa yake cewa ba duk abin da ka sani kake faɗa ba kowane irin abu kana ba shi lokacin sa yanzu idan ka zo kan matsala daya ka ce duk abin da ka taba sani a matsalan sai ka faɗa sai kullum mu tsaya kan hadisi da yake zamu kare amma sai ka faɗi kawunan alƙaluma na magana sai a wuce gaba wata rana sai wani ya tambayo sai zunguro to sai ji sauran wata rana sai wani ya ƙara zungurowa sai ji sauran to haka al'amura suke tafiya a wancan munasaban kitabut tauhid ne yawanci abin da aka fi matsawa a kai ba wato faɗaɗa magana ta fiqh ba tun da magana ta tauhidi kullum ko da hadisi ya zo da yake ɗauke da sako na fiqh muna ƙoƙarin ya zama mu fayyace abin da ya fi littafin tauhid din kar mu fita daga doron tauhidi mu koma fiqh to haka idan mun zo kan masail fiqhiyya haka za mu matsa a nan ba za mu fita daga can gurin ba sai dai abin da dangantakar magana dole ta kawo shi sai an faɗi ina fatan ka fahimta wa alaikum assalam
dangane da wasu dai wannan aya din ta bangaren sun bayar sa malam na kan gita man maza akwai maza haba guda maka maza da zuwa mu'amal
eh
ta fatan ka ga ba ke ba mu za a yi alƙalin sun ba kuma to da zuwa da sai su daga iya samun shi
shi ne ai
kamar da zai cikin su na ƙara na dukkan su a kan makallawo ya fi muke nan su
a'a idan suka yi sabani malamai suka yi sabani ba wanda aka wajabta maka cewa dole sai ka buwa ne sai ka tafi akan hasken dalili, wane ne fi karfin dalili, shine kawai magana. Kowa zai iya ijtihadi cikin malaman nan, kowanne mujtahidi ne, in ya dace da daidai yana da lada biyu, in ya kuskure yana da lada daya. Yayin da ka zo kai na baya sai ka kalli dalilin kowa, duk wanda kake ganin dalilin sa ya rinjaya ya fi karfi sai ka bi. Wannan shine magana. Ko da talibai Imam Malik su duka basu sallama masa kan duk abin da ya bari fatawa ba, su da fatawan Ibn al-Qasim sun saba wa Malik. Yesu yanzu a cikin mazhabar Malikiya musamman ta mutaakhirun, kashi uku cikin hudu na mazhabar kusan fatawan Ibn al-Qasim ne, ba na Imam Malik din bane ba. Amma yayin da ka gane wannan, bincike ne zai nuna maka wannan. Daga cikin littafan da za su taimaka maka ka gane wannan, ka samu dahir din bayanai, kaga littafin Az-Zakhira na Shihabuddin al-Qarafi juzi 12 ne akan mazhabin Malikiya. A cikin kitab, idan na ce kala fil kitab na yi shiru, ina nufin mudawwana kenan. Yace kitab, kai ka ce Qur'ani, kala fil kitab, yace ina nufin mudawwana kenan. Idan na ce kaza, ina nufin kaza kenan. Zai kawo magana Imam Malik, ya kawo magana Shafi'i, yace dan Shafi'i ya yi karatu wajen Malik, ya kawo wannan, ya kawo wannan, ya kawo dalilin wannan. Yanzu idan muka zo mu muna magana akan abin da ke warware alwala guda nawa ne, ahadathun da me? Da asbab. To ahadathun din nan sune me? Al-bawl da al-ghaiz da me? Nahad da me? Da al-mazid da me? Al-wadi da me kuma? Shikenan sun kare. To asbab fa? Annaw mutaqilu da waye da waye da karata. To idan ka koma cikin zakira sai ce ma abinda ke warware alwala guda 25 ne, kuma a Malikiya yake. Guda 25 kuma a Malikiya, kuma ya jijjera su ɗaya bayan ɗaya har sai ya kai maka suka. Ka ga kenan, ashe har yanzu kan muka gani, wato ashe san yana baya kenan. Mun girkar sa amma san yana baya. Saboda haka mas'aloli dai irin wannan hankali ake bin su. Kullum mai tsarukan Allah ya fahimtar da mu menene daidai mu yi aiki da shi. Wannan shi ne riban ilimi, ka gane abin da yake daidai ka yi aiki. Kuma har kullum ka gane daidai, to kuma ba dabaran ka bace ba, gaman ka tarne daga Allah subhanahu wataala, amma ba dabaran ka bace ba. Kuma idan ka ga dan uwanka bai gane daidai ba, ba dolancin sa bane ba, sai kai masa addu'a shi ma Allah fahimtar da shi daidai. Kuma har kullum ka tafi kan wani abu da a wani littafi da ka dogara da shi, sai daga baya ka ga wani magana da tafi shi karfi, adalci shine sai ka bi wannan maganar mai karfin, kuma adalci shine wancan littafin karfin muna masa magana. Ka faɗi maganar magana, yi wannan ai ba da dalili, ai wani ma da yake kaza ba da dalili kaza, wannan duk bai dace ba. An fahimta ko? Allah ji mana gaban kasa. Cewa me? Wannan shawara ce mai kyau. Matsala ta shi ne, ina da zafi wajen aron littafi. Abinda ya faru shi ne, ta hajjusan bine mutum labarai alfahari ba. Tahaddusan bi ni'matillah yana daga cikin abin da na matsa da shi a zaman lazarin Saudiya shekara hudu da wani abu. Duk abin da na samu kusan kashi biyu bisa uku a littafi yake tafiya, ko me na samu. To wannan yasa da dama daga cikin littafin mutum ya samu sacan wanda anan ko an baka kudin ba za ka iya sayan su ba. Yanzu misali Majmu'ul Fatawa na Ibn Taymiyyah juz'i 37, kwanaki da aka kawo shi Kano a kasuwar Kurmi ana sayar da shi naira 15,000. To inda na bari sai na zauna na saya, ya za a yi kenan. To kaga irin wannan, idan ka ba mutum littafi daya daga cikin wannan balam guda 37, idan yaje batar maka da shi yanzu wannan ya zama maka kaya saura, ba yadda za a yi ka ji daɗin littafi in ba wannan guda ɗaya ɗin. To wannan ta sa ba kowa zan baiwa aron littafi ba, sai wanda yake lalle na yadda cewa ba ya da sakaci. Amma a shirye nake ni kaina wannan taimako na ne, ai mu rinka muzakara tare da ku. Na iya ba mutum aron littafi zai leko wani abin da ni na karanta kila ban fahimta ba, duk wannan na iya faruwa. Bai zan lalata ala wannan shawara ta, ka za a duba yadda za a fara aiki da ita bisa ga tsari. Duk da cewa a yanzu din nan library na kusa a Kano take, sai da hankali hankali waɗanda suke sun tafi karatu suka mana nan gurin sa rinka dawowa nan gurin hankali hankali, saboda murka amfana da su gaba ɗaya insha Allah ta'ala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أهدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتي أقول حديث أبو هريرة الله ذكر إذا أقريت يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا سجد أهدكم إذن تيمكو يتاتيين سجد فلا يبرك كما يبرك البعير كري دوكا إرن يدر أطميك دوكا وا waliyaza ya daihe kablar ku ba sai ji lalle ya tsora hannayensa kasa kafin gwiwoyinsa yayi ko an karaje ku salatu malama hadisi guda uku sun riga sun ruwaito shi ibnu hajar yace wa huwa aqwa min hadisi wa'il ibn hujr wannan hadisin shi yafi karfi sama da hadisin wa'il ibn hujr wanne ne hadisin wa'il ibn hujr gashi nan yana tafiya shi wa'il ibn hujr yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi yace idan annabi ya tashi sujada yakan dora gwiwoyinsa kasa kafin hannayensa akhrajahu al-arba'atu yace malaman hadisi hudu sun ruwaito Abu Dawud Tirmidhi da Sahih Ibn Majah sai yace fa inna lil-awwali shahidan hadisin farko banda wannan din hadisin Abu Hurairah kenan shi yana da hadisin da yake masa shaida min hadisi Ibn Umar daga riwayat Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu صححه ابن خزيمة ابن خزيمة يا انغنتاكي وذكره البخاري معلقا امام البخاري يا كاوشي امتين حديثي معلق موقوفا كما يا دنغنتاكي زوغا ابن عمر بيتي النبي يا شبا ده كده حديث ابو هريرة شيني انغنتاكي وانا حديثي نوائل ابن حجر ضعيفي ابن ديكي تنبتاكي ادن زاك ادن كزوين سجلا زاك فاركي حنا ينكا سننبويو ينكا ba gwiwoyi ake farkawa ba hannu ake fara kaiwa sannan gwiwoyi wannan shine tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da yace akai gwiwa kafin hannu hadisi ne wanda yake dhaifi wannan kuma hadisi ne sahihi ga shaida daga hadisin Abdullah ibn Umar wanda Bukhari ya ruwaito shi Abdullah ibn Umar sai duk lokacin da yazo yin sujada abin da yake kidan a fara kai hannu wato dan goyen bayan wannan hadisi na Abu Hurairah akan Allah ya
mutu ya fara kai hannu ai kafin gwiwoyi
Allah kawai shi ne da rafi ne ke kasu hannun a ai mun buga misali je ne kun sai karanje ku muka ce annabi ya ce kar mutum ya duka yadda rafi ne ke duka idan rafi zai fara kaiwa me wata gwiwa wata gaba yake fara kaiwa kasa gwiwa gwiwoyinsa yake gurfana da tsoka ta annabi ce kar kai haka wato kai ne zaka fara kaiwa kenan an zaka fara kaiwa wannan matsala ba wai so ba ta zo ba ta ba matsala ce tsohuwa sai Ibn Taymiyyah sai Ibn al-Qayyim duk sun tafi akan gwiwa ake farkawa musamman wanda ya zafa ba kamar Ibn al-Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi sirri ibad yana ganin cewa abinda ake fara kaiwa shine wato ainihin gwiwa kafin hannu shi a fahimta su kenan amma shi da hadin sa kenan gashi malamai sun saba masa na'am hadisi mu'allaq shine hadisin da aka kawo shi ba tare da sanadi ba ka'idar hadisi mu'allaq a wurin malaman hadisi hadisin da a farkon sanadin an shafe rawi daya amma tun daga farko har ƙarshe ko a farko an shafe daya zuwa biyu ya zanto dai shafewa da aka samu cikin hadisin ta fara daga farkon sanadi Imam Bukhari yana da malamansa kamar su Abul Yaman kamar su Musaddad da sauransu a makon yace haddathana Musaddad an gane ku sai ya kawo malamin Musaddad ya tire Musaddad din ya zama mu'allaq kenan haka idan Imam Bukhari ya kawo hadisi yace qala Rasulullahi ba tare da sanadi ba haka hadisi ya zama mu'allaq kenan shi ne Imam Suyuti yake cewa ma awwalul isnadi minhu yutlaqu walau ila akhirihi mu'allaq wato abinda a farkon sanadi aka tafi mutum daya ko da har zuwa ƙarshe ne shine mu'allaq wa bil hadithi za kathirun falladhi ata bihi bi sidati al jami' khuzi sihhatahu an al mudafi anhu wa ghayruhu da'if wa la tuhinu yace shi hadithi mu'allaq yana da yawa a cikin sahih bukhari amma sai dai kashi biyu ne amma dai imam bukhari ya kawo shi bi sidati al jami' da siga wanda ke nuna tabbat yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi qala kaza imma kuma ya kawo shi bi sigati tamridi
wato siga da ke nuna rashin tabbas ya ce ya ruwaya an ruwaito annabi ya ce kaza, kila an ce wai annabi ya ce kaza, hurjiya an hikaito wai annabi ya ce kaza. To wannan ita ce siga ta tamrid a wajen malaman hadisi, siga ta rashin tabbas wajen ba da labari abin da kake kila, wato kila wa kalle kenan ba tabbas. To duk hadisi mu'allaq da Imam al-Bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi da siga ta tabbas yace qala rasulullahi kaza, to wannan khuzay sihhatahu an al-mudafi an, qaida ne sahihi ne a wurin Imam al-Bukhari, ka fahimta da kyau. Wa ghayruhu da ya kawo ba da sigatul jazmi ba bi sigatil tamridi da'if, to ya zama hadisi da'ifi, amma wala tuhinahu bai zama da'ifun shadid ba, da'af wato ghayru shadid kenan. Wannan shine abin da Imam Suyuti ya tabbata cikin Al-Baiti Suyuti fi Musnad al-Hadith, wannan na karanta muku baitocin su. Eh? Ban gane ba. Kamar ya wajen dabowa? To wajen miki ne ga sujuda ya dan nan ti na zaka. Ba haka bane ba? Idan zaka tafaraka ta uku ne, ko zaka tafaraka ta biyu, kaga an halatta maka zulhul istiraha ko wanda ai zaka dago sai ka zauna. Sannan sai ka tashi wajen tashi annabi na dogara ne da hannayensa guda ya dunkule su ya dogara akan su haka ya miƙe sallallahu alaihi wasallam, abin da ake kira al-ajm, hannayensa guda biyu zai dunkule su haka ya tsora su haka ya dogara akan su ya yunkura ya tashi, ka bai tashi tun da zaifin ne gari shadid duk da ifin da zaifinta sa bai tsanni ba, to ana kafa hujja da shi za ta tsawa bil mutaba'ati wa shawahid, idan ya san mutaba'ati da shawahid ta yi a wurin su shi bai cika sharadinsa ba, shi Imam al-Bukhari a cikin sahih al-Bukhari fa ka'ida ce ya bi daban wanda bai bita cikin sauran littafansa ba, ba wai ko hadisi da ya inganta ya kawo ba, ko ya inganta sai an cika sharadinsa shi. Akwai sharadda da ya gindaya masu tsanani wajen ruwayan hadisi, duk hadisin da ya kaucewa wannan to ba dai cikin sahihi ba, ya iya kawo shi cikin adabul mufrad, ya kawo shi cikin juzul qira'a khalfal imam, ya kawo shi cikin at-tarikh al-kabir ko at-taghir ko al-awtar da sauran tafansa, amma dai ba zai kawo shi cikin sahihi ba. Ba bai yi ne kuma wannan. Wannan ba ma bai bane dai ya kawo shi bi sigatul jazmi. Mun kuma ce duk hadisin mu'allaq din da ya kawo da sigatul jazmi ko zai sihhata. Sahihi ne. Andane ko? Wa an ibn Umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza qa'ada lit tashahhudi. Yace annabi ya kasance idan ya zauna domin yin tahiyya, wada yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra, sai ya daura hannunsa na dama akan wato gwiwarsa ta dama, a gwiwar hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu, wal yumna ala al-yumna, ya daura hannun dama kuma akan gwiwa ta dama, wa aqada 53, sai ya kulla 35. Wani kirgi ne a wajen Larabawa tun da lokacin ba karatu ba rubutu, sai ya kulla 35. Ya ne 35? Sai ya kulla 35. Yadda suke kulla 35 shi ne haka, idan mutum ya maka haka wato 35 kenan, wato sai annabi ya haka kenan ya tsora akan gwiwarsa wajen karatun tahiyya. Wannan dan ya zanna miƙe wannan na haka ya kulla nawa kenan? 35. Wa aqada 33, wa ashara bi isbihi as-sababa, sai ya nuni da dan yatsansa manuniya din nan, an gane ku? Rawahu Muslim, wannan Imam Muslim ya rawaito, wa fi riwayatin lahu, a wata riwaya ta Imam al-Bukhari wanda ba wannan ba, ta Imam Muslim kai wanda ba wannan ba, qabada asabi'ahu kullaha, sai ya kame yatsunsa gaba ɗayan su, wa ashara billati talil ibham, sai ya nuni da wanda take bi mababban dan yatsa, al-ibham shine wannan, wannan kuma as-sababa, wannan al-wusta, wannan al-bunsar, wannan al-khisar, al-ibham wato idan ya kame ya tsunta ka gaba daya ya dunkule su haka, sai ya nuni da wannan allati talil ibham kenan. Eh, akan gura akan tini ma ya tabbata shi, ma akwai ruwayoyin da suke tabbatar da haka. Eh, zai karkata dan yatsunsa ko da yake a nan gurin bai faɗa ba, amma bari mu karanto mana daga wani wajen mu ji.
annabi sallallahu alaihi wasallam yana kada dan yatsun sa nan gurin mala yace tahriqul isba'i fi tashahhud karkada dan yatsa a cikin karatun tahiyya wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra annabi ya kasance yana timfada tafin yatsan sa na hagu ala rukbatihi al-yusra akan gwiwar tasa ta hagu wa yaqbidu asabi kaffihi al-yumna sai kame yatsun hannunsa na dama kullu hadukkanin su wa yashiru bi isbuhi allati tali al-ibham sai itara da babban dan yatsa wanda yake bi wato mununiya wanda yake bi wanda yake biyan babban dan yatsa ila al-qiblati ya nuna yana kallon al-qibla wa yarmi bi basarihi ilaiha kuma shi yana kallon dan yatsa sallallahu alaihi wasallam kun bayyana da kyau wato zai jinke wadannan yatsun ya haka wannan yayi nuni da shi ya rinka kallon al-qibla wannan wata sifa ce ko ban karkada ba lokacin kai haka yayi kuma lokacin da annabi haka dan yatsa wato idan sa na kallon dan yatsa wa kana idza ashara bi isbuhi wa da ibhamahu tahta isbuhi alwusta wal ya kasance idan zai nuni dan yatsan sa to babban dan yatsa sai ya dora shi akan dan yatsan tsakiya sai ya haka kenan haka wato wani lokacin haka wani lokacin kuma haka wannan suna dunkule babban dan yatsa yana kan wannan wannan kuma ya miƙe haka kun bayyana da kyau wa taratan yuhalliqu bihima halqatan wani lokacin sai ya yi zobe ko ya yi ƙawanya tsakanin wannan babban dan yatsan da dan yatsan tsakiya ya haka da su kenan wannan suna riƙe haka wannan kuma ya yi haka kuma dan yatsa na nuni ya miƙar da shi wato kaga haka menene kenan ya halaka da shi kenan yuhalliqu bihima kenan ya mayar da shi ƙawanya ko zobe ko da kewayen abu waɗannan kuma suna ɗaura haka manuniya kuma ya haka ita wani lokacin haka annabi yake yi wa kana rafa'a isbahu yuharrikuha yad'u biha wa kana rafa'a isbahu yuharrikuha yad'u biha wani lokacin annabi idan ya daga dan yatsan sa kuma haka wato yuharrikuha yana motsa ta to wannan motsa shi ne malamai suka sabani dama da hagu ko kasa da sama yuharrikuha annabi yana motsa wannan dan yatsa din yad'u biha yana yin addu'a da ita abin nufi baya dainawa har sai ya kammala dukkan addu'o'in sa da yake yi bayan tahiyya din nan bayan salatin annabi din nan karshen abin da ya sallama sannan zai mayar da hannun sa yadda yake ya rike yan yatsun sa mayar da su yadda suke kuma wa yaqulu annabi na cewa lahiya ashaddu ala shaytani min al-hadidi wato wannan dan yatsa lokacin da mutum ke tahiyya yana karkada ta tafi tsanani a wurin shaytan sama da ka dauki guduma ta karfi yani as-sababa yana nufin wannan dan yatsan manuniya wa kana sallallahu alaihi wasallam yafa'alu dhalika fi tashahhudin jami'an annabi yana yin haka a cikin dukkanin tahiyya ne wa ra'a rajulan yad'u bi isbu'aihi ya ga wani mutum yana karatun tahiyya yana motsa yan yatsun sa guda biyu wato sai sa yan yatsa guda biyu haka kamar haka kina guda biyu sai annabi ya ce da shi ashe mayar da ita daya wa ashara bi sababa yana nuna mutum ya haka zakai da daya zakai sai mutum ya tankwarar da wannan din sai mayar da ita daya kun fahimta da kyau yanzu dai mun fahimci lokacin da kai zama na tahiyya hannunka na hagu yana kan gwiwar hagu ka miƙar da yatsunka hannunka na dama kuma yana kan gwiwar dama to shi a wannan lokaci ko dai ya kasance babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya ka ɗaure ta haka waɗannan suna makale ko wannan kuma ka miƙe shi ko ya kasance ka jike su duka guda uku babban dan yatsa ka ɗaura akan dan yatsan tsakiya kuma ka miƙe wannan kuma ko ya kasance shi wannan dan yatsa manuniya kawai ka yi nuni da shi baka motsa shi ko ya kasance ka yi nuni da shi kana motsa shi in kana motsa shi kuma zaka rinka yin sama da kasa ne haka dake wannan su malaman suka ce zaka yi dama da hagu ne dake duk wanda kai cikin waɗannan sigogi da muka ambata ya tabbata kuma zaka yi shi a dukkan tahiyya a tahiyyan farko da tahiyya ta ƙarshe an bai sanin da ke ko wannan baya cikin sunna an gane ko wanda idan sun kammala tahiyya sai su daga hannayen su a wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da wato sai su daga hannayen su haka sannan su mai da su kan ciye su haka wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da annabi ya gani ya faɗakar da sahabbai cewa ya nake ganin kuna daga hannayen ku a cikin sallah kamar yadda kangararren doki yake daga jelarsa sallallahu alaihi wasallam yace ku daina eh ina ga sai mu dakata nan ku abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana gobe sai mu dora inda muka sa insha Allah السلام عليكم كيف حالكم مكرر توضن بس كده في الشتاء كله هيا
ajiya idan ba kuma ta ba cikin karatun da muka yi wajen addu'ar wato da muka ci annabi na yawan karantawa cikin rukuyi subhanakallahumma bihamdik ha abin nan kai wanda annabi ke yawan karantawa cikin rukuyi da sujada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik magana kan kalan rabbana ko rikin rabbana nan gurin mun karanta rabbana nace inda na gani a cikin bukhari ruwayoyi akwai wanda babu rabbana ce muka ci abinci ko da zuwa wani bawan Allah ya ce ya binciko ya samu cikin bukhari akwai wannan rabbana din wannan na faɗa ne dan saboda da lokacin an dauke wutar lantarki kila masu kafir ba su dauka ba ma'ana dai akan samu ruwayoyi wani lokaci a nan ka ga da kari wani lokacin a can ka babu kari kamar yadda yake na buga mana misali da allahumma rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ba tare da wawun ba ko rabbana ba tare da allahumma din ba da sauransu Allah ya tsire da mu zuwa ga abin da yake shine wannan yake cewa a cikin karatu kai bayanin cewa mai farilla zai iya bin mai nafila sallah gashi kuma hadisin annabi na cewa la taftaliqu ala imamikum wato kar ku saba wa limaminku to me ake nufi da kar ku saba wa limaminku idan muka sallama da cewa hadisi ya inganta to sai mu kusa mu zo mu ce me ake nufi da wannan da la taftaliqu ala imamikum ba a nufin cewa la takhtalifu ala imamikum tinniya wanda su suna kafa hujja da wannan hadisin cewa kar ku saba al imam wajen mai niyya da haka dole kai irin sallar da shi zai wanda wannan ina jin dalilan da muka kawo jiya su so dakar na cewa mai farilla na ibn mai nafila kamar yadda mai nafila zai ibn mai farilla kuma abinda al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki ke cewa akwai tanakuri kwarai da gaske idan muka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba ko muka zo muka ce shi mai nafila din ya halatta bi mai farilla yace mun yi tufka da walwala yace domin dalilin da muke bayarwa cewa kada mai farilla ya bi mai nafila dalili ne na cewa dan sallar su ba iri ɗaya bace ba kowa niyyarsa daban to idan haka ne idan ne shi ma mai nafilan zai bi mai farilla ai nan ma sallar ba iri ɗaya bace kowa niyyarsa daban ina ba da mun fahimta kuma kai da kanka daga ƙarshe sai ka kawo hadisin Amr ibn Salma wanda yake wannan shine babbar hujja da cikin Bukhari da Muslim hadisin Amr ibn Salma yaro ne da yake kira shi da ko bakwai kabilar sa suka zo suka musulunta gaban annabi annabi yayi musu nasiha yace ku koma gida in kun koma wanda zai muku limancin sallah wanda yafi ku haddan Qur'ani yace aka duba duk kawai mu ba wanda yafi ni yawan haddan Qur'ani kuma ni ne yaro dan shekara shi da ko bakwai sai suka rada ni in zama ni ne limamin kuma salawat yace har ina sallah wani lokaci ma riga ta ba ta da tsawo idan na yi ruku'i ko sujada sai a ringa ganin al'aura ta daga baya sai wata mace ta ce ku tsoron Allah ku rufe mana al'auran limamin yace sai aka yi karo karo aka hada mun kuɗi aka sai mun wata riga doguwa yace wallahi ba abin da nake farin ciki da ita irin wannan rigar da aka sai mun dan irin kawo mutane limanci hadisi yana cikin Bukhari da cikin Muslim sahabbai suka yi wannan dan annabi ya ce li umman nas aqra'uhum li kitabillah suka duba cewa ba wanda ya haddace Qur'ani irin sa gashi yaro kuma dan shekara 6 ko 7 kaga shi a lokacin nan sallar da yake mai tace nafila su kuma suna farilla suka bi shi ko da cikin Bukhari na cikin Muslim hadisin Mu'adh ba sai mun sha mai mai tace ba ga annabi ya zo zai yi sallah salatul khawf ko san salatul khawf sallar tsoro ko dai a yi ta kasaru ko a yi ta a zaman gida idan tsoro ya zama zaman gida za a yi sallar cikakkiya idan tsoro ya zanto kuma a halin tafiya za a yi kasaru to annabi ya tafiya ta kama shi ya zo za a yi sallar tsoro ta kasaru to ita salatul khawf din nan tana da suffa kai daidai har guda shida ɗaya daga cikin suffofi shi ne wanda annabi ya yi ta a aikace sunnan ta mana meye ya halatta liman ya zo ya fuskanci gabas ya ta a samu rabin sojojin su bihi sallah idan aka yi raka'a daya da su sai ya miƙe sai ya tsaya kyam su kuma su ƙarasa mai su ƙarasa wannan raka'ar da kansu liman din na tsaye su yi sallama su tafi su je su ɗauki makamai su tsare abokanan adawa dan su sauran rundunar sojin su kuma su dawo su zo su samu liman na tsaye su bi shi idan ya ƙarasa raka'a wanda yake ita ce ta ƙarshe a wajensa su kuma raka'a da yake nan suka yi idan ya zauna ya sallama su kuma su tashi su yi mai sitika, wannan ɗaya ne daga cikin siffofi guda biyar a shida. Ta biyu daga cikin siffofin ya halatta liman ya kasa sojojin gida biyu ya kira waɗannan su zo ya musu limantin sallah raka'a biyu cikakkiya ya yi sallama su yi sallama. A tafi ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci raka'a biyu ya yi sallama su yi sallama. Lokacin da ya zo yana maimaita wannan tafiyar shi ne yake yi nabila yake su ko me suke yi to kuma yi musu annabi haka yi wa sahabbai a sulhul hudaybiya. To kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma ga ai babu wata magana ko ba ko mai
misali ka mun misali a abu bayan mun sallama kai ba sai na tashi da rafa'a biyu na biya kan yi rafa'a biyu na sallama kai ba sai
kowace irin nafila mutlaqan nafila kowace irin nafila kowace irin nafila mai wannan tambaya sai da yake cewa waɗansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai a ga ya juya ya kalli kudu akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka a cikin iyakar sani na babu wani dalili na shari'a da ya nuna haka abin da dai annabi yake yi waɗansu lokuta bayan ya gama yawa mutane limanci sai juyo ya fuskance su haka ya zauna ba wai ya kalli kudu ko ya kalli arewa ba. Wannan ga hadisi ya tabbata akan wannan. Sannan yake cewa nukan ga waɗansu in sun yi sallar farilla in za su yi nafila sai su tashi su canza wuri akwai wani dalili babu wani dalili da yake a haka za ka iya nafilar ka a inda kai farilla za ka iya canjawa fil amr sa'a amma itikadin canja wurin yana da wani matsayi to anan wurin rigima take amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan fiyarwa wannan ba komai. Bayan an tago daga ruku'i fadin rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi akwai hadisin da ya nuna haka akwai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tago yakan ce rabbana wa lakal hamdu wato yayin da yake yunkurwa wajen dagowa zai ce sami Allahu liman hamida in ya kammala miƙewa sai ce mai rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu wani lokacin sai tsaya haka wani lokaci sai kara hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci bayan ya tago kansa daga ruku'i ya faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ya ji wani mutum yayi waɗansu abubuwa kawai maganganu amma bai ji me yace ba da aka gama sallah sai annabi yace waye ya magana dazu sai kowa ya shiru sai waye sake magana dazu ne sai kowa ya shiru da ya matsa yace waye magana sai wani yace ni ne ya annabin Allah yace me ka faɗa yace abinda na faɗa hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kamar yadda rabbuna warta sai annabi yace na ga malaiku 30 da doriya suna rigengeniya wa zai daga rubuta ladan da za a baka dan ba manta ba har yanzu dai muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallah irin abubuwan da ake bukata masallaci yayi a aikace ko a magance. Karshen idan muka tsaya jiya hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake bayar da bayanin siffar yadda annabi ke yin karatun tahiyya ko dunkule hannayensa da yake yi da nuni da dan yatsa lokacin da yake karatu tafiya. Yau kuma za mu tafi kan hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Wa an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qala iltafata ilayna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala idha salla ahadukum falyakul at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه. أنكر بها حديثي لك عبد الله دم مسعود الله شكال الداء قريش عبد الله دم مسعود يكي تيوى manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iltafata ilaina ya waywayo gare mu musahabbai iltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya waywaye mu fa kala yati idza salla ahadukum falyakul attahiyatu lillahi idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah zai karanta abinda zai karanta attahiya ga abinda zai ci attahiyatu lillahi was salawatu was tayyibat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shine lafazin tahiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbai su rinka fada da tan abinda suke yi suna amfani da no lafazi ba wannan ba in sun yi sallah sai su rinka cewa assalamu ala Allah assalamu ala jibril assalamu ala mika'il sai annabi sai a ga abinda zaku fada at-tahiyyatu lillah was salawat was tayyibat zuwa karshe wannan ɗaya ne daga cikin lafuzza na tahiyya waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahiyya ta zo da siga ɗaya har guda shida wannan ɗaya ce daga ciki kuma wannan ita ce mafi ingancin siga ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu za mu karanto sauran daga cikin wani littafi kuji dan kuji idan akwai waɗanda suke sababbin ji a wurinmu ko waɗanda dama mun saba su ne muke yi dukkaninsu dai wanda mutum ya iya sai ya yi daga cikin jinsin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta farko ita ce tahiyar Abdullahi dan Mas'ud da muka karanta a littafi kuma ita ce mafi ingancin lafazin tahiya idan ita ce abin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka yi tarayya akai wajen ruwaitowa sai dai akwai ƙari a cikin riwayar wanda shi Ibn Hajar bai kawo ba anan cikin littafin Bulughul Maram ƙarin da ke cikin riwayar shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kalmar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da muke fada wa huwa bayna zaharanina muna fadanta ne lokacin annaba na tsakanin mu yana nan dare falamma qubida yayin da aka karbi rayuwar annabi qulna assalamu ala nabiy sai muka rinka cewa assalamu ala nabiy wato sai sahabbai suka dana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiy kiristi ne assalamu ala nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh to dan haka da yawa daga cikin malaman sunna suka tsaya kai da fata cewa lallai yanzu idan zaka karanta tahiyya ba zaka ce ba assalamu alayka ayyuhan nabiy sai dai ka ce me assalamu ala nabiy saboda annabin baya nan lokacin da kace assalamu alayka kai amfani da kaful khitab wanda ba amfani da take da mutumin da yake gashi ga ka an fahimta ko duk da haka kuma wadansu malaman suka ce ya halatta ka faɗo tattaun a halin yanzu amma dai abin da yake yafi tabbatuwa shine assalamu ala nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh tahiyya ta biyu ita ce tahiyyar da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuallimuna at-tashahhuda kama yuallimuna as-surata min al-qur'ani annabi ya kasance yana koya mana karatun tahiyya tamfar yadda yake koyar da mu sura daga cikin al-qur'ani fakana yaqulu ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakat الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كنت وانا اللفظ وانا سنشاء وانا دولتا وانا تهير عبد الله دم السلطان عباد كما إمام مسلم يا رويته haka al-imamu Abu Awana haka al-imamu Shafi'i ya ruwaito a cikin littafin sa haka al-imamu Nasa'i a cikin littafin sunan dan haka shi ma hadisi ne indantacce idan ka iya wannan kai ita ma tayi na uku tahiyyar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen karatun tahiyya naji annabi ya faɗa cikin karatun tahiyya yace at-tahiyyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يطيع عن البرد قال ابن عمر يتزدت فيها نيسين قال كلمر وبركاته ودى نجيتا لقوجة من صحابين ودى جيكم يجيتا نيبا نجيتا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له anan gurin ma sai na ƙara kalman wahdahu la sharika lahu wanda naji ta daga wajen wani sahabi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun ji da ku lafazi na hudu ita ce tahiyya da aka ruwaito daga Abu Musa al-Ash'ari wato Abdullahi ibn Qais yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idza kana inda al-qaidati idan ya kasance a zaune ko zama na farko ko zama na biyu indai ya zanto a zaune a cikin sallah ga abin da yake falyakun min awwali qawli ahadikum yazanto yana daga farkon abinda mutum zai fada a halin zama at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله kun bayin da ku tahiyya ta biyar ita ce wadda aka ruwaito daga Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab yake cewa wato shi ya kasance yana koyar da mutane tahiyya akan minbari, yace annabi da kansa ya koyar da mu, yace ku ce qulu ku ce at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله تهيا تشد تكرشي ود أكجد جبايكين قائشة رضي الله تعالى عنها تشي من ذا الله يكو يد متهيا يتي التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ودن سوني تبتت نلقزا كرات تهيا ودن سك إنجنت دقب جمزا الله صلى الله عليه وسلم كون تيم كون بيم كون بير كون سيدا كون لوكي سكين ونن تهيا الكتاي أم فايتكو النبي صلى الله عليه وسلم يكن نو أنتا ومتاني samfuri samfuri na ibada daya ba dan komai ba dan kowanne ya dauki wanda tafi dacewa da harshen sa, wanda yafi jin tafi masa sauki kila wanda tafi min sauki kai ita tafi baka wahala, kila wanda tafi maka sauki ni ita tafi bani wahala, kila kuma zan iya duka kila kai ma zaka iya duka, sai ya kasance ka mamaye sunnar annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallam. Kun bayyana ku to wannan shine karatun tahiyya, da zaran mutun ya zauna haka zai karanta tahiyya din nan. Yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a a ajabahu ilayhi, sannan ya zabi abin da yafi burge shi ya karanta cikin addu'a. Wannan bayanin kuma addu'ar zai zo nan gaba. Walin Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i shi kuma ya rawaito hadisi yace kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud, kafin a karanta a farlanta mana tahiyya mun kasance muna cewa me Ibn Hajar bai kawo mana abin da suke cewa din ba, dan abin da suke cewa din da ne yanzu ya zama da ba aiki da shi. Fiqhun da Ibn Hajar ke so ya dauka maganar Abdullahi dan Mas'ud da yake kunna naqulu, da can mun kasance muna cewa qabla an yufrada alaina at-tashahhud, kafin a farlanta mana tahiyya. Abin da yake so ya dauka kalmar qabla an yufrada alaina at-tashahhud, kafin a farlanta mana tahiyya da muna cewa kaza da kaza da kaza da kaza, wancan kaza da kaza din bai dame mu ba, kafin a farlanta mana, daga ba sai aka farlanta musu tahiyya sai suka dana faɗin wancan. Kun fahimta da kyau, yanzu ya kasance meye hukuncin tahiyya cikin sallah? Abin da Ibn Hajar ke so ka fahimta kenan, hukuncin tahiyya a cikin sallah mene ne hukuncin ta? Dole farilla, ba sunna ba kenan. To idan ta zanto yin ta farilla ne kuma zaman fa ya zo mai ginin. To haka al'amari yake, qabla an yufrada alaina, waye farlanta musu? Su ba su da wata wasita cewa wane ya ji manzo Allah ce, a'a mu mun ji manzo Allah yake kai tsaye kawai, sun ji daga bakin da baya karewa bayan su gwanin hawa in wa illa wahayin yuha, da haka maganar su tabbas ce cewa ta hiya farlanta. Wali muslimin an ibn abbas radiyallahu anhu qala kan wali ahmad anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, imam ahmad ya rawaito hadisi cewa manzo allah sallallahu alayhi wa sallam allamahu at-tashahhud, ya karantar da wato shi sahabin da ya wuce baya abdullah ibn mas'ud tahiyya kenan. Qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna at-tashahhud at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah, zuwa karshe wannan yana cikin lafazin da mun karanta a can a daru. Wa alaikum salam. Wato Malam Nasiruddin Albani ya ciro su daga littafin hadisai daban-daban sai ya tara su a littafi guda, shine sifatu salatin nabi. Idan mutum yana da wannan littafin sai ya samu wannan jerin tahiyya din ta 1 da ta 2 da ta 3 zuwa ta 6 a jere, kuma kowanne zai faɗa ma ga wanda ya rawaito wannan hadisi. Amma na karanta su haka dama saboda wanda ba da littafin kage da yin samu kasir kuma zai ji su gaba da har ya iya, ko yana ji da kasir har ya rubuta ya iya, ko mutum bai iya arabiya ba ai zai iya rubuta da boko ya rubuta translation din yadda zai iya karantawa har ya haddace. Ka haddace labaran duniya ma ballanta na kuma tahiyya ba a karanta tahiyya ba yadda ana sarrafa ta ne. Wa alaikum salam.
yaya dogaran waɗanda kuma suka saukata ta iya yadda idan ba a yi shi ba ainihin su da kafe saboda rashin yin sa
zai zo
suna zama kama suna
zai zo a cikin sujudu sahwi zai zo a cikin babi na sujudu sahwi idan mutum bai yi tahiyya ba a zaman farko saboda ya manta menene hukuncinsa annabi sunnanta ayi wannan sujudu sahwi din a gashi abin farilla ne tare da haka yace mene sujudu sahwi ka fahimta da kyau kar ka dauka cewa sai in sunna ne aka bari ake yin sujudu sahwi farilla ma ana yin sujudu sahwi akwai bambanci ko tsakanin farilla da rukuni rukuni shine sujuda ba ta tsakankare sai kai shi dole ka fahimta ku abin da ke rikitar da dama shine wato bambanci tsakanin rukuni da me farilla wa an fadala ibn ubayd radiyallahu anhu an karbo hadisi daga fadala ibn ubayd ibn nafid ibn qais ana yi masa alkunya abu muhammad al ansari ka san ita alkunya sunna ce a ce maka baban wane ko da baka da aure kuwa kana kwanan shago ka ce sunanka abu ammar shikenan mu rinka kiranka abu ammar ga Aisha ana ce mata umma abdullahi ko ta bayewa ba aka yi jingina mata abdullahi dan yayarta asma'u binti abi bakr siddiq da haka alkunya abu ne mai muhimmanci a wurin larabawa kuma yana daga cikin ladabi na sunna wato idan mutum ko kana ganin girman sa ka ambaci sunan sa sai ka sai in ka san tansa sai ka ce masa abu fulan wannan yana daga cikin abinda salaf magabata suke girmama junan su da shi sai ka ji sun ce malik ibn anas yakan sai ya malik sai ya aba abdullahi ya aba abdullahi ya baban abdullahi duk haka suke hasan al-basri sai ya aba sa'id wana ce ya aba abdurrahman haka zaka ji suna kiran junan su an fahimta ku وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال فضالة بن عبيد يأتي
انا بيقول لك واذا كيلا نفاسو سيكو مين كراتو رانا نيو saboda kinta za jere kenan kwana uku kuma lokaci iri daya mun taba ji a wani karatu cewa jerwa wato ainihin bayan liman yana jerwa a bayan liman an ce wato bai tabbata ba sai in akwai uzuri ma'ana in sautin liman baya kai wato sai wani ya daga murya sai jiyar da wani to akwai wani masallaci an yi haka din wato sai da ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa to sai shi mai gina masallaci wanda ya gina masallacin ya tashi yace shi ba za a yi masa wannan ba a cikin masallacin sa yayi fada yayi hayaniya da sauransu to menene hukuncin mutumin da ya gina masallacin sa kuma yazo ya irin wannan farko abin da ya kamata mutane su sani dukkan wanda ya gina masallaci masallaci din nan daga lokacin da ka gina shi ya zama ba naka ba ya zama na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su saboda kasancewar sa ma ba naka ba shi yasa koda ka mutu ba a sanya masallaci cikin gado a ce araba ya zama na wane ko ya zama na wance ko ya zama na suwane ya riga ya zama na dukkan al'ummar musulmai suna da ikon rayar da shi kai baka isa ba a lokacin nan ka hana wani zuwa cikin masallaci ko ka karo wani daga masallaci dan ba naka bane ba dan haka ma yana daga cikin gatan da ya kamata kai wa masallaci lokacin da ka gina shi ka ware shi wurin shi daban safanin cikin gidanka kuma ka samu waɗansu mutane da kai da imanin su da takawarsu ka zama kai ma memba ne ka haɗu kai da su ku zanto waɗansu jami'an kula da wannan masallaci ta yadda komai za a rinka yin shawara saboda al'amuran musulmai kamar yadda Allah ce wa amruhum shura bainakum al'amuran musulmai suna gudanar da su ne bisa ga shawara a tsakanin su da juna an fahimta da kyau ko to wannan shine ya kamata ayi amma mutum yazo ya gina masallaci dan ya gina kuma an yi wani abu wanda shi yake ganin bai masa ba ko kuskure mutane suka yi bai halatta ba ka zo ka tashi kana musu surutu idan ka haka sai ka rushe duk ladan da kai a baya duk aikin da ka gina sai ka rushe ladan ka amma idan mas'ala ta faru ta addini to kuma ba kyale za a yi wannan ya fadi ra'ayinsa wannan ya fadi ra'ayinsa ba sai a bar limamin masallaci da taimako wadansu malamai su tattauna su warware matsalolin a tsakanin su ta fuskar ilimi ba ta fuskar rigima ba ai a cikin harkar addini ba a ba hamata iska ko ba a cewa tashi ka fita ka ba mu waje a cikin harkar addini kawa abin da ake cewa menene dalilin ka sai ka kawo tace to mun ji naka kai ko menene naka sai ka kawo tace to mun ji naka dalilin da yafi karfi shikenan sai a aiki da shi wannan ka'idar addinin musulunci kenan dan haka bawan Allah da ya zanto yayi haka kamata yayi istighfari tsakaninsa da Allah ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala bisa ga cewa abin nan da yayi na gorantawa waɗansu zama a cikin masallacinsa ko ya fitar da su dan sun bada wata fatawa da shi yake ganin ba ta yi masa ba wannan ko alama bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba
kuma hukuncin da ya shafi jiyarwa wannan mun shayin magana akai tabbataccen abu ne a sunna ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa idan sautin liman baya kaiwa ya halatta a jiyar ba mutum ɗaya ba ko biyu ne ko uku ne ma suka jiyar a lokacin babu laifi an fahimta ko wannan shine abin da yake tabbatacce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya guri وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته انكروا حديثي دغ فضالة ابن عبيد من تيني ابن عبيد ابن نافذ ابن قيد انا كيرنسا ابو انا مثال كنيا ابو محمد الانصاري الاوسي ان قبيل الاوس فضالة ابن عبيد كي تيوا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته Annabi tana da mutum tabbata gare shi ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallarsa walam yahmadillaha bai godiya ga Allah ba walam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi salati ga annabi ba fa qala sai yace ajila hadha kai wannan yayi gaggawa da yawa thumma da'ahu sannan sai manzon Allah ya kira shi fa qala yace idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbihi wa thana'i alayhi yayin da ɗaya daga cikin ku ya salla to ya fara da yin godiya ga Allah da kuma yabansa summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam summa yad'u bima sha'a sannan ya addu'a da abin da yaso an gane ku wato kamar wannan mutum da ya zauna zaman tahiyya amma ya karanta tahiyya wanda ta koshi godiya ga Allah da yabo ga Allah at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat aimakon yayi wannan bai ba idan an kammala tahiyya kuma akwai salatin annabi aimakon yayi wannan duk bai ba sai kawai ya fara da addu'o'i da ake yi wanda suke biyo bayan salatin annabi wanda bayanin sai zo nan gaba bayan ka karanta tahiyya a ɗaya daga cikin lafuzan da muka yi to kuma zaka yi salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzan da zai zo nan gaba shi ma kuma an fahimta ko to daga nan kuma sai kai addu'a tabbatacciya daga annabi shi ma a ɗaya daga cikin lafuzan da annabi ya koyar na idan ka tashi yin addu'a kai su ma bayanin su zai zo nan gaba to shi wannan mutum da ya tashi bai karanta tahiyya ba bai salati sai yayi wannan gaba daya mai yawa saboda ya jahilci hukuncin a cikin addini sai annabi ce lalle wannan yayi gaggawa da yawa abinda zaka yi shine nan gaba idan ka zo sallah ka gode wa Allah kai salati ga annabi sannan kai me sannan kai addu'a an bayyana ku kuma yadda ubi mata sannan ya addu'a da irin abin da yaso na dangin addu'a shi wannan salati da mutum zai yi a cikin sallah yayin da ya karanta tahiyya zai yi salati din nan hukuncin yin salatin shi ma wajibi ne saboda annabi yayi umarni da kalmar qulu wanda bayani zai zo nan gaba da wannan ne malamai duk suka da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da haka musamman Imam Shafi'i cewa salatin annabi a cikin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu duk wajibi ne sai mutum yayi akwai malaman da suka tsaya cewa sai a tahiyya ta karshe ne idan sallah ana mata tahiyya biyu amma mafi ingancin magana da tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu kowace sai ka mata salati ta hasali ma cikan tahiyya ba ta zama ta cika sai in ka hada da salati a ciki sannan tahiyya ta cika kamar yadda Imam Shafi'i ya tabbatar kamar yadda Imam Ibn Qayyim ya tabbatar a cikin littafin sa Jala'ul Afham fi Salati ala Sayyidil Anam wa Abi Mas'ud radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abu Mas'ud al-Ansari sunansa shine Uqba ibn Amr ibn Sa'laba al-Ansari Abu Mas'ud al-Ansari kale yace kala Bashir ibn Sa'd yace ya Rasulullah amarna Allah an nusalli alayka Allah ya mana umarni mu yi maka salati da yace inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wannan shine umarnin ku yi masa salati wa sallimu taslima kuma ku sallama mata Allah ya yi umarni mu yi maka salati fa kaifa nusalli alayka ta yaya za mu yi maka salati wato wannan ke nuna ladabin sahabbai sun san menene ma'anan kalmar salati kuma suna da larabcin da in sun ga dama za su iya kera salatin da suka so mai tsawo ko tsakatsakiya ko gajere amma sun san ibada ba a yin ta daga sai an ji ta daga taskar annabta sai suka ce kaifa nusalli alayka yaya za mu yi maka salati wato hadha su'alun anil kayfiyya kenan kayfiyyar yadda ake salati suke tambaya kaifa nusalli alayka fasakata sai annabi ya shiru thumma qala sannan sai yace qulu shi ma sai da kai masa wahayi amma yanzu ku anar hawa in huwa illa wahayin yuha nabiyyun bi ghayril wahyi la yatasarrafu qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد yace wannan shi za ku faɗa in kun tashi yin salati wa salamu kama alimtum ita ku sallama kamar yadda kuka riga kuka sani wannan yanzu ne ya koya musu sallama tun da can kenan wa salamu kama alimtum sallama kuma yadda kuka riga kuka sani haka za ku yi amma salati ga lafazin da za ku yi wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ne ya ruwaito wa zal ibn khuzaimah fihi fa kayfa nusalli alayk idza nahnu sallayna alayka fi salatina ta yaya za mu maka salati idan mun so mu maka salati din a cikin sallah wato ku gane akwai bambanci tsakanin yin salati cikin sallah da yin salati wajen sallah yanzu a wajen sallah da zaran na ce annabi Muhammad sai ku ce me sallallahu alaihi yanzu kun yi annabi salati amma idan ka zo cikin sallah ba za ka ce ba sallallahu alaihi wasallam dole ka faɗi lafazin da annabi ya koyar qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim ba shi ba duk lafazin da kai salatin ka bai ba kun fahimta da kyau a wajen sallah ko kai shi ko kuma kai wani daban dan idan na ambatan annabi ne dan annabi ce duk lokacin da aka ambace shi mai masa salati yace albakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya marwaci shine wanda aka ambace ne bai man salati ba wato ya zama lalle lokacin da duk aka ambace sunan annabi kai masa salati sallallahu alaihi wasallam to lokacin ba sai ka karanta allahumma salli ala muhammad wa ala zuwa karshe ba dan idan haka ne ya so nawa zamu yi ta karanta cewa manzon Allah yace manzon Allah yace in aka ce kowa sai ya karanta wannan dogon salatin kaga akwai haraj to a lokacin nan sallallahu alaihi wasallam ya wadatar amma a cikin sallah dole ka karanta wancan lafazin kun fahimta ku kuma waɗansu malaman koda a wajen sallah suka ce to koda za ka yi shi takaitacce dan kasancewar a wajen sallah ne ba ka yi wancan dogon ba to lalle ne ka yi salatin ka shigar da ahalin gidansa saboda ka ka'idar salatin da annabi ya koyar ana yi masa salati ana yi wa ahalul bait salati allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad to koda a wajen sallah ne idan muka ce annabi muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ka ka shigar da ahalinsa kenan kamar yadda ya koyar an fahimta da kyau ko to wannan kenan wato lalle a cikin sallah abin da ya kamata mutum ya yi kenan to a nan gurin kuma ku dan bani kuma hanzari haka in karanto mana lafuzzan da ke nuna salatin annabi dan ku ji ku sani salatin da annabi ya koyar kenan duk wanda yayi wa annabi salati da wani lafazi da ba wannan ba to yayi da lafazin da ba shine annabi ya koyar ba duk wanda yayi da wani lafazi da ba wannan ba daga cikin waɗanda zamu karanto dinnan yanzu to yayi da wani lafazi da ba wanda ba shi annabi ya koyar ba daga cikin lafazan da annabi ya koyar ga su kamar haka farko allahumma salli ala muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majid وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم annabi da kansa ya kasance yana yi wa kansa salati da wannan lafazin shi da kansa yi wa kansa salati da wannan lafazin wannan riwayar imam ahmad kenan da imam tahawi bi sanadin sahihin kuma hadisin yana cikin bukhari da muslim in banda kalmar ahli baiti nabiyu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kun ji nabiyu kenan ko bambancin lafazan ba su da yawa na uku allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid wato ta akwai kalmar ala nan ko babu kalmar ala sai dai ali ibrahim kawai na hudu allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid nabiyar allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim na shida allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid na bakwai na karshe allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid wadannan lafazza guda bakwai dukkan su tabbata sune daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Inda zaka haddace daya kai taiwa Annabi sallallahi da shi cikin sallolin ka na farilla da nafila baka iya kowanne ba sai shi sallar ka tayi. In ka iya biyo kai daya wata rana kai wani yayi. In ka haddace duka kuma to ya zanto nurun ala nur. Haske bisa ga haske kenan. An fahimta ku? Saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da tabi'ai suna kwadayi lokacin da duk suka ji wani aiki da Annabi ya koyar ba wai su haddace ne himmarsu ba ya zanto sun taba yin aiki da shi a rayuwarsu. Akwai malamai muhaddisuna na da irin su Yahya ibn Ma'in, irin su Imam al-Bukhari, irin su Imam Muslim, irin su Imam Darqutni, manyan malaman hadisi na da irin su Imam Malik ibn Anas, wanda idan suka je wata makaranta suka koyo hadisi, suka koyo hadisi, idan suka dawo gida sai su zauna a ce ba za ka sake fita karatu ba, yace a sai na duba na ga kowanne hadisi da na koyo na taba yin aiki da shi kafin in sake fita. Sai su zauna kowanne eh wannan na taba yin aiki da shi, wannan mun taba yin aiki da shi, wannan na taba yin aiki da shi, wannan mun taba yin aiki da shi ba. Daga cikin sahabbai akwai wanda sun karanta komai sun ga duk abin da Annabi ya koyar sun taba yin aiki da shi, amma talakawa ne ba su taba yin zakka ba, sai suka shiga neman kuɗi ba dan su tara dukiya a ce musu masu kuɗi ba, dan su ma su taɓa fitar da zakka kafin su mutu. Suka ce kunna natahamalu lil ajli sadaqati, mun kasance har da koyi muke yi dan mu samu kuɗin da za a ce mu ma dai mun taɓa fitar da zakka. To aikin kenan, duk inda ka karanta wani babi ka duba hadisan ka ga ka taɓa yin aiki da su ko baka taɓa yi ba, wannan shine zakkar ilimi, kuma wannan shi ke sa ilimi ya tabbata. Duk abin da ka rike ka gaina nan daren bai abin nan ba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Da haka kaga wannan sune